karamu barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Hadiza Kyari tare da ni Zahra Aminu Fage.
A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya wanda a yau ma 12 ga watan Agusta na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan muhimmancin shayar da jarirai nonon uwa.
Da gabatar ne akai makon shayar da jarirai nonon uwa wanda hukumar lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya ta ware satin farko na watan Agusta na kowace shekara don wayar da kan iyaye mata akan muhimmancin shayar da nono ga jarirai.
A cikin shirin namu na yau, wakiliyar muryar Amurka ta tattauna da likita akan muhimmancin wannan makon na muhimmancin shayar da jarirai nonon uwa.
Sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama. Masu sauraron mu sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu sauraron mu za mu fara da tattaunawar wakiliyar muryar Amurka wato Hawa Umar da likita akan muhimmancin shayar da jarirai nonon uwa.
Hukumar kula da kananan yara ta Majalisar Dinkin Duniya UNICEF ta ware ranakun farko na watan Agusta kowace shekara a matsayin ranakun wayar da kan mutane kan shayar da jarirai nonon uwa zalla ba tare da sirkawa da ruwa ko madarar kanti ba har tsawon wata 6 daga haihuwa. Taken taron na wannan shekarar shine Protect Breastfeeding a Shared Responsibility, wato kula da shayarwa haki ne na kowa. Na zanta da ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir na asibitin Nizaniye dake Abuja, inda ya jaddada muhimmancin shayar da jarirai nonon uwa zalla ga yadda hirar tamu ta kasance.
To likita, barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu, barka da wannan lokaci.
To likita, menene ma muhimmancin shayar da jariri nonon uwa zalla?
Shayar da jariri nonon uwa zalla yana da matukar muhimmanci. Na ɗaya dai, kowane yaro nonon da mahaifiyarsa take fito da shi domin wannan yaron daban yake da wani yaro. Misali, yaron da aka haifa ya kai cikakkun wata 9, nonon da mahaifiyar shi za ta fito da shi nonon wata 9 ne daidai. Misali, yaron da aka haifa a sati 36, misali, nonon da mahaifiyar shi za ta fito da shi nonon da ya cancanci jaririn da aka haifa daidai wannan lokaci. Wanda kenan kaga ana fito da nonon ne daidai da bukatun da yaron nan yake da shi. Sannan kuma idan aka duba shi kanshi nonon, za a ga kashi 90 cikin 100 na nonon nan ruwa ne. Ruwan nan kuma mafi tataccen ruwa wanda ba shi da wani gurbata ko kuma a ce an sa mai wasu sinadarai da za su kasance illa ga jariri. Sannan abincin da ke cikin nonon an yi shi ne yadda zai amfanar da yaron nan nonon satin farko daban yake da wanda zai kasance bayan sati guda. Wanda in ba hikima ta Ubangiji ba, babu yadda za a iya tsara wannan. Nan idan da misali madara za ka ce wannan satin ga abin da za a ba yaro. Nonon uwa yana tattare da sinadarai wanda suke kare yaro daga cuta, kuma suke kare shi daga cututtuka irin su borin jini, wanda kuma suke iya kare shi daga cututtuka nan gaba a rayuwa, abin da ya shafi abin da a Turanci ake cewa irin su allergy kamar su asthma da abin da ya danganci wannan. Nonon uwa duk yana kare wannan. Sannan idan aka kula jaririn da yake kasancewa ana ba shi nonon uwa zalla, wannan lokaci lokaci da ake bashi wannan nono mahaifan za su je asibiti ne kawai domin samun allurar rigakafi amma ba ruwan su da wani maganar gudawa ko amai ko tari ko sauran su duk irin cututtukan nan da jarirai zaka ji an ce wannan ya kamu da shi yaron da yake akan nonon uwa baya samun wannan matsala sannan akwai ƙara danƙon zumunta tsakanin jariri da mahaifiyarsa abinda ake cewa shakuwa kenan jaririn nan zai shaku da mahaifiyarsa matuƙa saboda haka fa'idojin shayar da nonon uwa zallan nan suna da yawa matuƙar gaske babu wani ƙarin sinadarai da za a samu wanda idan abincin gwangwani ne akwai sinadarai da za a sa saboda kada ya lalace duk babu wannan sannan babu tunanin cewa za a samu ƙwayoyin cuta misali akwai cututtukan da za a iya samun su daga uwa zuwa jariri amma in banda wannan halin to babu wani ƙwayoyin cuta da zai shiga cikin nonon uwa sannan kuma ita kanta uwar za ta samu cikakken lafiya idan tana shayarwa zai kasance wannan kwana 42 da ake na farko za ta samu saukin zubar da jini kuma jikinta zai lafiya kuma shayarwa yana kare wasu cututtuka har da cututtukan irin daji na mama da ake tunani nan gaba
to likita kamar tsawon wani lokaci ya kamata jariri ya sha nonon uwa kafin a fara gwada masa wani abinci
to indai da hali abinda ya kamata a ce wata shidan farko jariri yana shan nonon uwa zalla ne kawai idan an gaza ba za a iya wato sai a daure a bashi nan akalla wata hudu kafin a yi tunanin za a bashi wani abu
to likita menene ma bambancin yaron da ya sha nonon uwa zalla na tsawon watanni shidan nan da ka faɗa da wanda aka sirka masa da ruwa ko madara
kamar yadda na fara bayani na farko da buƙatar a gane cewa shi nonon uwa fa ya kunshi ruwan da yaron nan yake buƙata kashi 90 na nonon uwan nan ruwa ne saboda haka baka buƙatar ka bashi wani ruwa a yaron da ya samu nonon uwa zalla na wannan tsawon lokaci zaka ga ya fi lafiya ya fi kaifin hankali da basira ya fi shakuwa kuma da mahaifiyar kashi
wasu sukan ce idan yaro ya wuce ma watanni shidan nan yana shan nonon uwa nonon yakan zama bashi da wani amfani a gare shi shin haka abin yake
a wannan ba gaskiya bane idan ya kai wata shida yayi girma da mahaifiyar ba za ta taba da isasshen karfin da yake bukata ba ta nono saboda haka za ta ci gaba da bada nono amma za a ƙara wani abincin wanda zai taimaka saboda misali a wata shida na wani yaron ya kai kusan nauyin kilo 8 in aka ce nono kawai za ta bashi nonon da za ta bashi ya haura lita 1 da wani abu kusan lita 2 ba zai yi ba zai zama mata da wahala saboda haka kuma a lokacin yaron yayi karfi banda girma kuma ya fara kane-kane da wasanni da sauran saboda haka yana buƙatar sinadarin da zai kawo karfi wato energy daga wannan wata shida zai ci gaba da shan nono abinda ake bayarwa abincin da ake bayarwa sunan shi complementary wato abinda yake taimakawa ba ana nufin a tsaye da nono ba zai taimakawa ne wurin ba da energy da ake buƙata kuma ta ci gaba da shan bayar da nono
to likita wannan yana nufin kenan da zarar jariri ya kai wata shida za a iya hada masa da madarar kanti kenan ko wani abincin da manya suke ci
yawanci a asibiti za a ba da shawara za ka ga ba wai madarar kanti bane ma ake farawa amma abinci ne kamar abin da yake irin da su shinkafa wanda za ka gan su ta hanyar abincin yara ko kuma wanda ake yi a gida da su gero ko dawa da sauransu abinda a turanci ake cewa irin shi ne aka son bayar a wannan lokaci madara zai ci gaba da shan nonon uwa saboda haka abin da yake bukata na madara zai same shi kuma haifin shi
shayar da jariri a kwance yana da illa
to idan dai ba jaririn yana da wata cuta ba bai kamata dan an shayar da shi a kwance zama matsala ba akwai kwance ke yadda za a yaran kilo da sauransu yadda da ke jin shi da kanki da cikin yana mike threat kwatan kwacin murabba'in a ce degrees a turanci ban san ya za a degrees da hausa ba kamar 30
ma'aunin degree na
an san daga shi ma'aunin degree kamar 30 kenan ta haka idan ya sha nono nonon zai yi kasa ya shiga ciki iskar da ya shaka kuma za ta ya sama ne ya gyata sai tafta
wasu matan zaka ga sukan yi korafin cewa idan suna shayar da jaririn su wato nonon yakan musu ciwo ko zafi shin me yake kawo haka
to idan ya kasance yaro yana sosan kan nonon wanda a turanci ake cewa nipple to nonon fa ba zai fita da wuri ba saboda hanyar da take fitar da nonon ake matsewa saboda haka yaron zai ta kokarin matsawa har ya fasa kan nonon shi zai kawo ciwo amma abin da ya kamata shine idan aka taba bakin yaron ya bude sai a tura kan nonon ya zama yana can ciki sai zama labarsa yana wajen bakin area din nan da a turanci ake cewa areola to idan aka yi haka ba zai tsotsa kan nono ba zai fasa kan nono ba kuma ci cikin dan lokaci kankani zai koshi kuma ita mahaifiya ba za ta samu ciwo ba.
To likita zaka ji wasu suna cewa wai idan ruwan nono ya taba jikin yaro kamar ko fuskansa da irin su kumatun sa hakan yakan kawo masa kuraje. Shin da gaske ne?
Ah gaskiya wannan ba gaskiya bane. Nono ba guba bane ba zai kawo wannan kuraje ba ba zai kawo wani ciwo ba. A gaskiya bane wannan canta-canta ne da ba su da asali.
To likita har yanzu dai musamman ma a wani bangare na arewacin Najeriya ko kuma in ce kusan duka sassan arewacin Najeriya akan ce wai uwa idan tana shayar da ɗa musamman ma namiji kar ta bari ya taba al'aurar sa saboda hakan yakan jawo masa ko wani matsala ko na kasu nan gaba. Shin yaya abin yake?
Shi ma wannan bashi da wani makama bashi da wani asali illa ta kasance ne da bashi da wani abin dafawa kuma yana da illa saboda zai sa yaye su kasance suna ma tsoron nonon matan shi.
Daga ƙarshe wani jan hankali zaka yi wa iyaye mata da su ma iyaye maza musamman ma akan shayar da jariri nonon uwa zalla da wanda har an keɓe wasu kwanaki a watan nan na farkon watan nan na Agusta wanda asusun kula da yara wato UNICEF na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ware don wato jaddada mahimmancin ma shan nonon uwa.
To alhamdulillah an samu ci gaba sosai. Yaran da aka haifa kusan shekara 20 da ta wuce lokacin su da aka yi magana a shayar da nonon uwa zalla an ta kawo zantuttuka da ba su da tushe da ba su da makama. An ce ba za su yi basira ba, an ce an musu rashin imani da sauransu. Amma maganar nan da muke yi waɗannan yara yanzu da yawa daga cikinsu sun girma sun kai matsayin suna jami'o'i, wasu suna ma'aikatu, wasu suna kasuwanci kuma ba su samu wata matsala ba. Saboda haka wancan canfe-canfe da aka yi a wancan lokaci yanzu lokaci ya nuna cewa tantance ba shi da makama. Asali ma yaran nan sun samu rayuwa mai inganci. Saboda iyaye su shayar da nonon uwa zalla da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su yana da matuƙar kyau, ba shi da matsalar a samu wasu ƙwayoyin cuta su shiga kuma ba abu ne da sai ka je kasuwa siya ba bare a ce madala ta tashi za a yi maka aiki.
Ban ji ka da hankalin iyaye maza ba domin su ma su riƙa ciyar da mata da suke shayar da jariri abinci wanda ya kamata mai gina jiki da sauransu.
Lallai iyaye maza ya kamata san cewa haƙƙi ne a kansu ciyar da uwa da kuma ƴaƴa. To musamman uwar da take shayarwa tana buƙatar abincin da zai gina mata jiki saboda ta samu nonon nan mai inganci saboda jaririn shi shi ma ya samu buƙatar da ake da ita na abinci mai inganci. A samu lafiyar uwa a samu lafiyar jariri. Ko ba komai idan aka raba shi da korar yawan zuwa asibiti ne da sunan sayan magani da zuriyar ai an taimaka masa. Saboda haka wani maimakon ya kashe kuɗi akan wancan akan ciwo ai ya fi ya kashe kuɗi akan lafiya. Ya ba su abinci mai inganci kuma ya taimaka mata da kula da ya kamata a bata.
To likita mun gode ƙwarai da gaske.
Ni ma na gode.
Masu kulawa da rayuwarmu mai sama Allah ka taimake su amu. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kiyaye ciwo gobe. Allah ka ba mu sa mai sama Allah faɗe azaba gobe. Deji ya faɗe ke ko baka yau gobe dan ka ba ki yace zo. Sanga da likitoci masu kulawa da lafiyarmu masu kulawa da rayuwarmu mai sama Allah ya taimake su amu. Kai to a ga da likita bokan turai a madani ya sosai. Nace a ga da likita bokan turai a madani ya sosai. Likitoci badan kudi suke ba ha badan kudi suke ba ha badan budan yabo ba ha badan budan yabo kullum waka dai dan su ce kirayi ai sake wasu na ga Allah rabbi.
Masu
sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Wakiliyar muryar Amurka Baraka Bashir ta samu tattaunawa da Metro Mary Giwa dake asibitin koyarwa na Mallam Aminu Kano inda ta yi mana ƙarin bayani akan muhimmancin shayar da nonon uwa ga jarirai.
Satin da ake ce satin da ake ya aka WHO suka sa na muhimmancin bada ruwan nono zalla daga wata 1 zuwa wata 6 daga haihuwa da zuwa wata 6. Muhimmancin shine ana so a san cewa duniya da mata su san cewa muhimmancin yafi komai. Ko su wanda suka yi madara da aka ce a dalla ba yara suna faɗa cewa ba abin da yafi nono. Saboda ruwan nono Allah ya riga ya yi shi wanda yana da kunshe da sinadarai iri kala-kala wanda yaro yake bukata a wayannan lokacin wanda zai gina masa kwakwalwa kasusuwa zai kare shi daga cututtuka. To muhimmanci sa kenan shi yasa kowace shekara daga watan Agusta rana 1 ta watan Agusta zuwa rana ta 7 ake World Breastfeeding Day.
Menene exclusive breastfeeding ne muhimmancin exclusive breastfeeding da ake cewa uwa ba za ta ba ɗaya uwa ba ta shida.
Exclusive breastfeeding muhimmancin sa shine ana gaya ma mata cewa a bada nono zalla ba tare da an bada ruwa ba, saboda ai ruwa a nono ita ruwa kashi 86 ce a cikin nono, sauran sinadare ne. So yaro baya bukatar a bashi ruwa a wannan lokacin, kuma ai dukan mu dai in mu Africa ne mun san cewa ruwan mu mostly gurbatacciya ce, ba ta da kyau. So duk yaron da ake ba zalla nono zaki ga cewa ba za su yi gudawa ba, ciwon gudawa ba daga wannan haihuwa zuwa wata 6 ba. Idan yaro ya zo a wannan lokacin kika ga cewa yana gudawa to ana bashi wani abu daban. Amma in dai nono zalla ne exclusive breastfeeding din nan gaskiya ba sa wannan gudawa. Kinga ko taimako ne yaro a wannan lokacin ya samu abin da yake bukata, saboda zai kare shi. Kuma mun san cewa yaro daga an haife shi gaba ɗaya jikinsa ba kamar namu ba, sabon zuwa ne, komai nasa sabo ne, kuma duk abin da zai ci dole abin da zai iya masa amfani a ciki in ya shiga ciki sai masa amfani a ciki ne. Shi yasa ake wannan zancen cewa a bada nono zalla har wata 6.
Menene illar rashin bada nono?
Illar rashin bada nono ɗaya ne. Na ɗaya, sinadaran da ake bukata yaro ba zai samu ba. Ba zai samu ba, zai dinga kamuwa da kwayar cututtuka ƙanana, zazzabin cizon sauro, wannan wane ne, mura, haka. Kin gane ba? Kuma shi kwakwalwan abin da yake bukata a lokacin nono ne kawai zai iya bayarwa. Saboda Allah ya riga ya yi nono abin da yaro yake bukata ita ce a ciki. Shi idan har yaro ba a bashi ba, aka fara bashi wani abu, gaskiya akwai matsala. Na ɗaya, ba zai samu abin da zai amfani da shi ba. Ya sha nonon, ya sha madaran, amma kuma madaran ba za ta yi masa amfani ba, an cika masa ciki kawai ne. So shi yasa nono ya fi komai. In dai ana ba da nonon nan, gaskiya ba a samu matsala.
A yanzu, most especially za ki ga iyaye mata ma'aikata sukan tatsi nono su aje idan sun tafi a baya wa yaro. Menene illar haka? Kuma ai an ce ana son shakwa tsakanin uwa da jariri.
To illar dai shine na ɗaya, ba a so a tun da kin koma aiki kai maternity leave din nan ka koma aiki, ba a so a ce an cire yaro daga nono gaba ɗaya ka ya bashi nono kana bashi madara. Amma kuma yana da kyau still tun da dai nono ne ake bashi ai karamin lokaci ne. Shi yasa aka rage lokacin shayar, lokacin da zaka tashi daga aiki. Kin ga kamar mu yanzu lokacin tashin aiki mu karfe 3 har zuwa 4 ma. Amma idan har ke mai bada nono ne daga kin da daga matashi za a ce zaka bada nono, zaki tashi karfe 2 dan menene, dan ka je din nan ka zauna da yaro ka bashi nono. So shi wannan gaskiya na ma taimaka wa yaro gaskiya, maimakon a ce to shikenan cire shi daga nono kawai kin bashi madara tunda kin koma aiki shine. Amma kuma gwamnati za ta taimaka ya zama to lokacin a ƙara ragewa da za su yi aiki mata dan su zauna da yara, ko kuma a ƙara maternity leave din.
Wannan shawara ka ba menene illar rashin zama a bada nono idan an tatsi nono nan aka aje? Yana da illa?
Yana da illa in ba a aje shi yadda ya kamata ba. To nono nan ana so dai in ka tashi ka sa shi a kadimbotin, saboda ba mu iya wanke kadimbotin da yawa mu ba, saboda yana bukatar abubuwa wanda zaka kashe kuɗi. In da ka samu kofin ka ka tatsa a wanke nono tukunan, sannan a tatsa a cikin kofin nan, sannan a rufe shi. Idan kina da fridge ki sa shi a fridge, saboda idan kika sa shi a fridge nan wannan zai iya kwana ba zai komai ba kaman awa 24 kenan amma idan ba a free ba kawai ajiya akai a cikin awa 6 ya lalace sannan duk sanda za a ba yaro nono na da aka tatsafa za a dan dauko ruwan dumi haka a dan dora kofin akai ba wai a zuba ruwan dumi a cikin nono ba dan dora ya danyi dumi kafin a ba yaro
sarkin baiwa sarkin baiwa roƙon nani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah amin amin tuma amin 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 tuma amin ya Allah
kuma sai filin mu na kwalama
bayo Allah duro duro
ne sonaro barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin zuran mu da yau da gobe bangaren girke-girke mu na tabakala shi Haji Habiba ya tana cikin wannan zaure namu domin ta gabatar man uwar gida amarya da sauran masu sauraron mu wani girki wanda zai amfane su Haji Habiba mun ke da shi a wannan zaure yau
to jama'a assalamu alaikum yau mun zo muku da ko da yake wannan abu ne wanda yake kowa ya san shi doya da kwai kaman doya da kwai da akan dan soya a mishi dan sauce din shi na kwai ko kuma a mishi na kayan miya to yanzu dan karan ci gaban da muka samu akan wannan doya in an soya ta ba wai sai dole sai da kwai za a ci ta koko da wannan kayan miya ba ana iya yi mata miyan kabeji
kabeji dai wannan ganye da na sani
kabeji kuwa da kika sani
to Haji Habiba dora mana girkin yanzu
to jama'a ina fata uwar gida kunninki yana tare da ni amarya da uwar gida dan ba za a yi ta kiran uwar gida ita kadai ba kan mu ma amarya laifi ko kuma shi mai gidan yace to ya za a yi ta kiran uwar gida ba a kira amarya ba
gaskiya fa
to uwar gida muna son ki kawo hankalinki ke da tare da amaryanki zuwa gare mu to idan amarya tana son ko uwar gida ta yi doya da kwai mai gida da iyali na wannan wata ne alfarma watan azumin Ramadan na farko abinda uwar gida za ta fara tanada shine ta samu doyarta idan ta samu doyarta sai ta samu dan kayan miyan ta dan tattasai a tarugu da dan albasa sannan ta samu kabejin ta in ma har tana so tana iya samu ta dan hada da karas dan akan dan hada shi da karas amma sai in kana da ra'ayin haka ko ka dan sa mishi green peas din nan
wato wannan
wake mai kwalle-kwallen ba wai green beans na yankawa ba a'a ba shi ba wannan wake-waken na
koren nan mai dan kwalle-kwallo
shi idan kika sami wa'annan abubuwa da dan kayan dandananki idan kika same su wanda ake son uwar gida ko amarya ta yi ta dauko wukanta da kwananta ta fere doyanta ta samu abin da kwananta mai tsafta ta sassaka wannan doyar da ta fere ta yanyanka a cikin kwanon idan ta saka sai ta kawo ta wanke bayan ta gama ferewa idan ta wanke shi already shi yankan da ake son ta yi ba ainihin irin wancan yanka da ake yi ko na faten doya ko na sakwara bane za ta dan yanka shi irin kaman dan fala mai fadi
mara
kauri idan ta yanka ta zo ta dan turara doyar ta dafa shi ba sai ya nuna ba to idan ta samu kwando sai ta tsane doya idan ta tsane doyanta za ta dauko wannan kwannata sai ta fasa shi a cikin wani kwano ta dan sa mishi gishiri kadan to idan ta sa gishiri kadan sai ta sa manta a wuta sai ta debi wannan doyan ta dinga zuba a cikin wannan kwan tana jujjuyawa tana sawa a manta in yayi zafi kenan in ta sa ta soye doyanta da kwai ta tsane shi ta gama aikin doya to sai ta dauko wannan kuma kayan miyan nata sai ta zo ta dauki tattasanta da atarugu da albasa dan shi ba a sa mishi tumatir to idan ta dauko wa'annan abubuwa ta zo ta daka su in kuma da blender ne ta dan grating din sa amma kar ta nika shi
wato ta farfasa su
da ta dan farfasa shi irin kaman jajjage dai haka ba a son yayi laushi sai ta sa abinta ta dauko man gyadanta sai ta sa a wuta daidai yawan wannan kayan miya to idan uwar gida tana da manjanta ko man gyadanta ko ko man zaitun take da shi abinda dai ya sauka mata ta ga shi ya kuma ta sauki tana iya amfani da shi don yin wannan miya sai ta soya manta in ya soyu sai ta dauko wannan kayan kayan miya na ta sai ta zuba idan ta zuba ta soya shi sama sama dama nan ga kabejin ta ta riga ta yanka shi ta wanke ga karas a gefe ga kuma wannan green beans din ta ta tafasa shi dan shi sai an dan tafasa shi an dan bashi tsoro a wuta to idan ta tafasa abinta shi ta tsane wannan karas din shi ba sai ta sa shi a cikin wannan tafashin ba saboda shi bai da matsalan nuna to za ta dauko wannan green beans din ta da wannan karas za ta fara zuba su a cikin wannan kayan miya sai ta juya su ta juya su ta juya su na kaman yan mintoci kadan haka sannan za ta dauko wannan dan kayan dandanin nata sai ta zuba idan ta zuba za ta juya sai ta dauko wannan kabejin shine karshen zuba tana zuba kabejin ta dan juya shi ta dan rufe bai wuce minti biyu ba haka shi za ta sauke shi saboda shi bai da wuyan nuna to anan uwar gida ta samu wannan miya na sauce din ta na da wanda za a ci doya kin ga an samu canji ba dole a ce sai an ci da wannan kwai ko ku an ci da wannan kayan miya kawai yanda aka saba ko a ci doya zalla ko a ci ta da mai da yaji kin san kowa zaki ga da irin yanda yake so ya tafiye da al'amuran shi to wannan mun dan samu canji anan
sauraro anan muka kawo karshen shirin namu na yau a madadin wanda ya daidaita mana sauti wato Daniel Brown da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Hadiza Kyari da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya
an kira wa sosai aka aiki yaro
Thank you. kacho agaga likita bokan ture amada ni ya sosai gata jan kuliki koki gata